يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى زامت كبركاته أتكين وانا للتافينا ممي البركة أحكام الجنائز وبدعها wanda babban malami al-Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya rubuta Allah ya ji kamalan dirama idan ba manta ba ajiya mun fara karatu ne a cikin mas'ala ta 61 inda malami ya fara yi mana bayani game da wajibcin yin sallar jam'i yayin sallatar mamaci sannan muka karanta mas'ala ta 62 malai ce karancin abin da ake kulla sallar jami'i a kansa shine mutum uku kamar yadda ka mana hadisi daga manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi wanda yayi sallah da shi da Abu Talha da Ummu Sulaim manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yana gaba Abu Talha yana bayan sa Ummu Sulaim tana bayan Abu Talha sannan muka tsallaka zuwa mas'ala ta 63 inda malai mana bayani game da cewa di yayin da mutane suka yawaita yayin sallar mamaci to yawan mutanen nan falala ce da kuma amfanarwa ga shi mamacin da ake wa sallah amma lai kawo mana wasu hadisi guda biyu hadisi na farko yana mana bayani game da cewa duk mutumin da ya rasu aka samu mutum 100 akan gawansa suna masa sallah suna neman masa gafara suna neman ceton sa a wajen Allah subhanahu wataala to ba za su gushe ba face sai Allah madaukakin sarki ya ba su ceton sa hadisi na biyu kuma yace mana duk mutumin da ya rasu aka samu mutum 40 waɗanda ba sa shirka ga Allah suka tsaya akan gawarsa suna neman masa gafara su ma sai Allah subhanahu wataala ya ba su ceton sa ko kuma sai ya gafarta masa sakamakon wannan addu'a da suke masa to shine inda muka tsaya yanzu kuma insha Allah ta'ala zamu tashi akan mas'ala ta 64 mala yace wa yustahabbu abne da ake so mustahabbi ne ayu safu wara al-imami thalathata sufufin da ayi sau a bayan limami sau guda uku fasa'idan ko sama da haka sau uku shine mafi karanci ma'ana mafi karancin abinda ake so a samu na sau a bayan mamaji shine sau uku ko kuma fasa'idan sama da haka in ya wuce haka babu laifi abinda malaka ke so ya ce shine idan aka samu mutum 100 ko mutum 40 to fa biha wa ni'ma an samu abin da ake bukata ko da ba isa uku ba wannan abin yayi amma sai aka samu mutane sun yi kasa da 40 ko kuma sun yi kasa da 100 basu kai adadin da ake bukata ba to ko da mutum 10 ne ko da mutum 10 wani abin ne sai ya kokari ai musu sau ta yadda zama sau uku a sa mutum 5 a sa uku a sa biyu ko a sa 5 a ƙara sa 5 a ƙara sa 5 ai mai sallah haka abin da ake bukata a samu sau guda nawa sau guda uku shine a kasa sai malai yace qala ash-shaukani Muhammad bin Ali al-Shawkani yace wa qallu ma yusamma saffan mafi karancin abinda ake ambatan sa da sau ma'ana mafi karancin abinda malaman fiqh suke ambatan sa da sau shine rajulani mutane guda biyu wala hadda li aktsari amma babu iyakan cewa ga mafi yawancin sau idan aka samu mutum biyu suka tsaya suna sallah to za a ce sun yi sallar jami'i ma'ana an samu sau kenan cikakke wannan shine mafi karancin sau amma mafi yawancin sa ba babu mafi yawancin sa ma'ana koda mutum 100 ne za su jira daga farko zuwa karshe sau ɗaya ne ina fata an fahimta malai yace li hadithaini ruya fi dhalika saboda wasu hadisai guda biyu da aka rawaito a cikin wannan mas'ala da malamin ya kulla mata babi al-awwal hadisi na farko an abi umamata qala an abi umamata qala an karbo daga abi umama yace salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala jinazatin manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yayi salla akan wata gawa wa ma'ahu sab'atu nafrin a tare da shi akwai wasu mutane guda bakwai ma'ana sallah za a kan gawa amma mutane bakwai kadai suka halatta wanda su sallaci sallar tare da annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi to bari mu ji yadda manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yayi domin wannan sallah faja'ala thalathata saffan sai manzon Allah ya juye ce to ga yadda za ku yi mutum uku ku yi sau daya wa thnaini saffan mutum biyu ku yi sau daya an samu sau nawa kenan sau biyu da mutum biyar sauran mutum nawa sauran mutum biyu sai ya ce wa thnaini saffan sauran mutum biyu su ma su yi sau guda daya ina fatan fahimta to kun ga an samu sau nawa kenan sau uku da ake bukata to haka manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yayi me ya rarraba su wannan hadisi rahu at-tabarani fil kabir imam at-tabarani ya rawaito shi a cikin mu'jam al-kabir nashi qala al-haythami imam al-haythami yace fil majma' a cikin littafin sa mai suna majma' adh-dhawa'id wa manba' al-fawa'id yace wa fihi ibn lahiya wa fihi kalam a cikin isnadin wannan hadisin da muka karanto shi yanzu akwai wani mutum da ake ce masa ibn lahiya ko ibn lahiya ko ibn lihiya da ana fada ko bi kasril lam aw bi fatiha da ana fada bi ibn lahiya shi wannan ibn lahiya din wani babban malami ne dan kasar misra sunan shi shine abdullahi bin lahiya bin uqba bin far'an al-qadi al-imam al-allama ma'ana alqali ne babban malamin hadisi ne na manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi an haife shi a shekara ta 95 ko 96 yana cikin manya-manyan malaman hadisi yayi karatu a wajen manya-manyan tabi'ai irin su Ata bin Abi Rabah irin su Amr bin Dinar irin su Ikrama Maula ibn Abbas wanda duk waɗannan sanannu ne a cikin manya daga cikin malaman tabi'ai sannan shi kuma manya-manyan malamai da ake jin labarinsu a duniya sun yi karatu a wajensa a cikin su akwai irin su Laysa bin Sa'ad wanda tsara ne kuma aboki ne babban na Imam Malik bin Anas Allah madaukakin sarki kara masa rahama sannan shi kansa Malik din yayi karatu a wajen Ibn Lahiya kamar yadda wasu daga cikin malaman tarihi suka faɗa sannan akwai Imam Al-Auza'i akwai Shu'ba Ibn Al-Hajjaj dukkanin su nan sun yi karatu a wajen wa shi Al-Qadi Ibn Lahiya shi malamai suka ce idan ya jiyo hadisi galibi ba shi da karfin haddar da yake iya kiyaye shi saboda ka rubuta shi yake idan ya rubuta duk lokacin da zai bada hadisi to zai dauko littafin da ya rubuta hadisin da ya dauko shi ma sai ya karanta shi dalibai su dauka to ba shi da hadda mai karfi kenan to shi yasa galibi hadisansa da ya rawaito sai malami su hadisansa suna da martaba hasan saboda yana da khifatu dabbi daga cikin ka'idodi ko sharadai guda biyar da malaman hadisi sukan sa ko su gindaya ta yadda ba a karɓa hadisi sai waɗannan sharaɗai guda biyar sun cika na farkon su shine me tamamud dabti shine a samu tamamud dabti amma ana cikakkiyar hadda to idan aka rashin sa a rawi yana da khifatu dabti haddasa ba mai rauni bace can amma kuma bata kai ta mai cikakkiyar hadda ba to sai a ce hadisin sa bai kai martaba sahihi ba yanzu hasan ne to shi ibn lahiya irin martabar da malami suka sashi a ciki kenan to ana nan wata rana sai ake rashin sa'a sai gobara ta kone gidansa dukkanin kayan karatun sa da tafan nan da ya dauko hadisi na annabi tsira da abinci su ta gare shi sai suka kore ina fatan fahimta to ya kenan ina karatun sa shi ma ya kone saboda haka sai daga lokacin da aka mai wannan gobara sai ya kasance shi ma karatun sa ya kone kamar yadda kayan gidansa suka kone idan zai bada hadisi sai ya rinka cakuɗa wani da wani sai ya dauko wata ruwaya sai ya cakuɗa ta da wani saboda haka sai ya samu abinda malamai suke ce masa ikhtilati sai kasance ya samu cakuɗewar abubuwa ta yadda daga lokacin sai malaman hadisi suka ce to duk hadisin da ibn lahiya ya bayar bayan ya samu gobara a gidansa wannan hadisi malamai ba su karɓe shi ba da'ifi ne saboda ya samu ikhtilali ina ba ta fahimta amma hadisin da ya bayar kafin ya samu cin gobara fa hadisi ne ingantacce malamai suna amfani da shi to daga cikin ɗalibansa akwai wasu ɗalibai guda biyu manya-manya abdullahi bin mubarak wanda malamin imam al-bukhari ne akwai abdullahi bin wahab su waɗannan malamai an tabbatar da cewa sun yi karatu a wajensa tun kamar samu ikhtilali shi yasa duk hadisin da suka rawaito daga ibn lahiya suka aka ce abdullahi bin mubarak ne rawaito shi ko abdullahi bin wahab ne malamai suna karɓar sa kai tsaye ba tare da sun wani bincike akan su ba me yasa saboda ana da tabbacin sun yi karatu a wajensa kafin ya samu ikhtilali ne amma duk wanda ya samu ya karɓo hadisi daga wajensa akan yi aka bincika a ga daushe tunda an san tarihin lokacin da ya samu wancan gobara sai a ga hadisi nasa daushe karɓo shi daga wajen ibn lahiya bayan gobara ne ko kafin gobara in kafin gobara ne sai a karba, idan bayan gobara ne ko ba za a karba ba. Ina fatan fahimta. To wannan malami ya mutu a shekara ta 174, yana da shekara 78 a duniya. Yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na ƙasar Misra, da shi da irin su Laysi bin Sa'ad. To yana cikin isnadin wannan hadisi sai malai ce wa fihi kalamun, inji Imam al-Haythami yace a game da shi Ibn Lahiya akwai zantuttuka da malamai suka yi. To a cikin zantuttukan da malamai suka yi shine wannan labarin da na baku, ma'ana hadisin sa ba a karɓar sa musamman idan aka yi da shi cewa menene an same shi ne bayan wancan gobara da ya samu. Sai malai yace kuntu ni Nasiruddin Albani, sai nace wa zalika min qibali hibdihi, wannan zancen da malam Ibn Abin al-Haythami yace akwai akan malam Ibn Lahiya, yace hakan ya faru ne fa ta fuskar haddasa, ma'ana bashi da hadda mai karfi. La tuhmata lahu fi nafsi, ba tuhuma ake masa akan kansa ta kasancewa shi mutum banza ne ko abin da kama da haka ba, a'a ana tuhuma sa ne akan karfin haddasa, bashi da karfin hadda. Fa hadithuhu fi shawahid la ba'sa bihi, sai malam Albani yace to hadisin sa indai an kawo shi ne dan yayi wasu hadisan shaida, to babu laifi a kansa. Walidhalika awrattu, malai ce shi sa na kawo shi ma a nan wajen, mustashidan bihi ala alhadith alati, domin yayi shaida game da hadisin da zai zo yanzu, wa huwa shine hadisin da zamu karanta gashi nan. Athani hadisi na biyu, an Malik bin Hubaira qala, an karbo daga Malik dan Hubaira yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yace ma min muslimin, babu wani muslimi ya mutu da zai mutu fa yusalli alaihi thalathatu sufufin, asamu salata sufufun asamu su sau na muslimi guda uku su yi masa sallah. Minal muslimina, daga cikin muslimi, illa aujaba wa fi lafdin illa ghufira lahu, face sai aljanna ta wajaba a gare shi. Wani lafazin kuma aka ce illa ghufira lahu, face sai an gafarta masa. To kun ji manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yace babu wani muslimi da zai mutu a samu sau uku na musulmi. Kun ji nan babu adadi ai ko, ma'ana ko da mutum uku ne, abinda ake so shine a sau din ai sau uku, mutum shida mutum bibi kenan, mutum tara mutum uku, haka duk yadda abin ya kama sai a kasa mutanen sau uku. So haka daga zidin lokacin da za a yi sallar gawa sai a duba a ga adadin mutanen da ake bukata sun kai wancan adadi da muka ambata a farko, guda 100 mutlakan ko guda 40 da ba sa shirka. Idan sun kai haka to shikenan sai a yi sallah, ko da sau biyu ne babu matsala, wannan ba a batun sau kenan. Idan ba a samu adadin sun kai guda 40 waɗanda ba sa shirka ba ko guda 100, to shikenan sai a rarraba sai su zama sau guda uku, shikenan sai a yi sallah. Ina fatan fahimta. Haka ya kamata a rinƙa yi insha Allah ta'ala. Qala ya ani Marthad bin Abdullah al-Yazani, wannan babban malami mai suna Marthad bin Abdullah al-Yazani yace fa kana Malik idza istaqalla alul janaza, shi wannan marwacin hadisin Malik din idan ya kasance idan ma'abuta sallar gawa suka karanta suka kasance mutane ne ba su da yawa, jazza'ahum thalathata sufufin, sai ya rarraba su sau guda uku lil hadisi, saboda wannan hadisin da muka gabatar yanzu. Wannan hadisi akhrajahu Abu Dawud wa siyaqu lahu wa Tirmidhi wa Ibn Majah wal Hakim wal Baihaqi wa Ahmad wal lafdh al akhar lahu wa kadha fi riwayat al Baihaqi wal Hakim wa qala sahihun ala shart muslim, imam al hakim yace wannan hadisi ne ingantacce akan shartin muslim. Wa wafaqahu adh-dhahabi, imam adh-dhahabi yace abinda imam al hakim ya faɗa haka ne. Wa qala at-tirmidhi, imam at-tirmidhi yace wa tabi'ahu an-nawawi, imam an-nawawi ya bi imam at-tirmidhi a cikin wannan magana da zai faɗa fil majmu'i, a cikin littafin sa mai suna al majmu'u shar al muhaddam, mai suka ce hadisun hasanun, hadisi ne da yake hasan. Kun ga da imam al-hakim da imam adh-dhahabi duk suka ce hadisi menene sahihi ne, da imam at-tirmidhi da imam an-nawawi su kuma suka ce hadisi menene hasan ne, wannan suka ce sahihi ne, wannan suka ce hasan ne. Wa qarrahu al-hafiz fil fath, sanan shi kuma ibn hajar al-asqalani a cikin littafin sa fatul bari sai tabbatar da maganar imam at-tirmidhi da imam an-nawawi akan hadisi menene kenan hasan ne, shi abin da ya tabbatar kenan. Wa fihi indahum jami'an Muhammad ibn Ishaq wa huwa hasanul hadith, sai Sheikh Al-Albani yake cewa dukkanin ruwayoyin hadisin da aka karbo wannan hadisin da makaranta dukkanin hanyoyin sa akwai mutumin da ake ce masa Muhammad ibn Ishaq, shi ma Muhammad ibn Ishaq ɗaya ne daga cikin manyan malaman hadisi, tsaran su Imam Malik ne, tsarin Imam Malik tare suke rayuwa da su Imam Malik Muhammad bin Ishaq dan shi kuma dan garin dan Iraki dan garin Iraki ne shi ma babban malami ne amma shi ya fi gonan cewa ya fi kwarewa wajen abin da ya shafi sirran manzon Allah tsira da aminci sa tabbata a gare shi sai malami suke ce masa sahibus sira idan aka ce Muhammad bin Ishaq sai ka ji an kara da sahibus sira saboda ya fi gonan cewa wajen rawaito ruwayoyin da suke da alaka da sirran annabi tsira da aminci sa tabbata a gare shi malamin hadisi ne amma ba shi da karfi wajen ruwayar hadisi babban malami ne to a cikin ruwayoyin hadisin gaba daya akwai wannan mutumin da ake ce masa Muhammad ibn Ishaq wa huwa hasnul hadith idza sarraha bit tahdith hadisin sasan ne idan ya fito karara yace qala haddathana amma idan yace an ko qala malami ba sa karba abin nufi yana daya daga cikin mudallisina wanda suke yin tadlisi a cikin hadisi wanda dan mun yi bayani akan abin da ake nufi da tadlisi shine boye aibin hadisi ma'ana akwai malaman da an gani a cikin lafazin da zasu karbo hadisi daga wajen malamin sun ce qala ko kuma anwa ne to malamai sun masa alaman tambaya ba su karbo wannan hadisin ba saboda me akwai malaman da suke so su boye ba sa so su ambaci sunansa sai su tsallake shi su ambaci malamin sa to amma idan malami yace qala haddathana ko qala haddathani ko akhbarana ko akhbarani to kai tsaye abin da ke nunawa shine yaji daga wannan malamin da ya ambaci sunansa a gaba ina fatan fahimta malaman da suke yin tadlisi suna nan arubuta littattafai da dama akan su to shi wannan Muhammad bin Ishaq yana daya daga cikin su to duk hadisin da aka rawaito daga wajensa idan yace qala haddathana malami suna karba hadisin sa hasan ne za a yi hujja da shi amma duk hadisin sa da aka karbo aka ji yace an wane to ba za a karba ba kenan akwai alamar tambaya akan sa to wannan ruwaya Sheikh Nasiruddin Albani yake cewa walakinahu huna qad an'ana sai dai anan wajen yayi an'ana me an'ana yace an wane shine an'ana din an wane fala adari waju tahsinuhum lil hadith fa kayfa at-tashih sai mal albani yake cewa to ban san abin da yasa waɗannan malamai suka ce hadisin hasan bane bare ma har hadisin ya tsallake zama sahihi yace ni ban sani ba ina fata an fahimta sai mas'ala ta 65 mal yace wa idza lam yujad ma'al imami ghayru rajulin wahidin idan za a yi sallah tsakanin liman za a sallaci gawa tsakanin liman da mutum ɗaya kawai ba a samu kowa wanda zai sallaci gawa tare da liman ba sai mutum ɗaya ya za a yi kenan fa innahu la yaqifu hidaahu kama huwa sunnatu fi sa'ir salawati malai ce to a lokacin shi ma mun ba zai tsaya a gefen liman a setin sa su hada kafada da kafada kamar yadda ake yi ba a sauran salloli kun san idan za a yi sallah tsakanin liman da mutum ɗaya kawai ya ake yi ai haduwa suke ko liman yana dama mamu yana hagu haka ake sallah ko to a sallah gawa idan daga liman sai mutum ɗaya shi limamin shi zai tsaya a gaba mamu ya tsaya ina a bayan sa ba za su hadu ba kamar yadda zamu zo mu ji insha Allah ta'ala malai yace bal yaqifu khalfal imami amma abin da ya dace shine shi mamun sai tsaya a bayan limami maimakon gaban sa lil hadith al mutaqaddim fil mas'alati al 33 saboda hadisin da ya gabata a cikin mas'ala ta 33 wa fihi a cikin hadisin sai marwacin hadisin yace fataqaddama rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da aminci sa tabbata a gare shi ya wuce gaba a matsayin sa na limami wa kana abu talha wara'ahu kun ji ba sai aka ce shi kuma ɗaya mamun shine abu talha yana bayan sa maimakon shi ne sijira wa ummu sulaym wara'a abi talha ita kuma ummu sulaym tana bayan abu talha sallah ce za ita ta mutum uku da maza guda biyu da mace guda daya to kun ga tunda maza guda biyu ne kamata yayi a ce shi ne sijeru ita kuma mace tana ina tana bayan su amma ba ai haka ba sai annabi tsira da abinci su fita a gare shi tsaya a gaba shi mamun sai tsaya a bayan sa ita mace sai ta tsaya a bayan sa to ko da su biyu ne babu mace haka ya kamata su tsaya ma'ana ga limami a gaba ga mamu a gaba haka ake tsayawa idan ya kasance mutum biyu ne kawai walam yakun ma'ahum ghayruhum malai ta sun yi sallah ne babu wani tattare da su su uku na kawai haka suke sallah mas'ala ta gaba malai ce wal wali aw na'ibuhu ahaqqu bil imamati fiha min al waliy to ga wata mas'ala malam yace al wali shugaba haka ce al wali shine shugaban gari kamar misali a ce sarki gwamna shugaban karamin hukuma wanda yake shine shugaba na gari gaba daya to malam yace ahaqqu aw na'ibuhu ko kuma wanda yazo a madadin sa mataimakin sa kenan ahaqqu bil imamati shine fi cancanta da ya jagoranci sallar gawa idan ya zo wajen kuma aka dace ya iya sallar to shi ya fi cancanta a bawa limancin wannan sallar da za a yi a lokacin min alwali sama da dan uwan mamacin. Allah ya sa an fahimta. Ma'ana shugaban gari shi yafi kamata yayi wa gawa sallah sama da wa sama da yan uwan mamaci. Abin da yasa wasu daga cikin malamai kamar Ibn Hazm Az-Zahiri su suna gani cewa dan uwan mamaci shi yafi cancanta yayi wa gawa sallah. Kun ga wanda ba fa a magana liman fa gaba daya. Ina fatan fahimta. Ba magana liman ma ake magana. Ana bayani ne akan ma waye yafi cancanta yayi sallah shine aka ce to wanda yafi cancanta yayi sallah a lokacin a sunnance shine shugaba. Misali kamar idan sarki yazo waje za a yi sallar gawa to shikenan sai limamin gari ko limamin unguwa sai ya janye sai ya ce akar sai ya ce ranka ya dade bismillah shi kuma sarki sai ya shige sallah amma kamar yadda na mana bayani a baya kasance ya iya sallar ko shugaban karamar hukuma ko gwamna yazo wajen ya kasance da shi ya iya sallar sai a bashi dama sai ya yi. Ibn Hazm yana ganin cewa fadin Allah subhanahu wataala da yake cewa wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd ma'abuta kusanci yan uwa sashin su shi yafi cancanta da sashi wajen al'amara to sai Ibn Hazm yake gani wannan ayatan nuna cewa hatta a sallar gawa dan uwa shi yafi cancanta ya dan uwan shi sallah. Ina fatan an gane to amma akwai hadisi da zamu yi makaranta yanzu wanda yake mana bayani akan cewa a'a shugaba shi yafi cancanta ko da akwai ko wanda ya fi shi ilimi inda ya iya sallah a sallar gawa wannan shine abin da yazo a sunnance bari mu ji insha Allah ta'ala li hadith abi hazim qala saboda hadisin abi hazim yace inni la shahidun yawma mata al-hasan bin ali yace ina nan inji abi hazim din ina nan a lokacin da hasan dan ali ya mutu hasan dan ali shine jikan manzon Allah tsira da abinci su tabbata a gare shi dan gidan na fatima da sayyidina ali to lokacin da ya rasu abi hazim yace ina nan lokacin da za a yi masa sallah fara'aitu al-husayn ibn ali فرأيت الحسين بن علي يقول لسعيد بن العاص يتي سي نغا دان وان حسن دين واني ني حسين دان علي دان ابي طالب ينا فدا وسعيد بن العاص ويطعن في عنقه ينا سوكان وين سما انا ينا توري شي تويا ينا تشي مسا مي ويقول ينا تشي مسا تقدم وتي كاي مسا صلى فلولا انها سنه يتي والله دا با دان كا وتي كاي وغا وان وانا sallah shine sunnan manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ba ma qaddamtuka da ban gabatar da kai ba ko an fahimci wannan da kyau ma'ana al-Hasan ne dan gina sayyidina Ali ya mutu kun ga dan uwan sa Husaini wanda babu wanda ya fi kusanci da shi sama da shi a lokacin haka ne to tun daga shi mahaifinsa baya na mahaifinsa ba ta nan a lokacin duk wani makusancinsa a lokacin galibi dai wanda ya fi kusanci da shi na dab shine sayyidina Husaini a lokacin to kun ga idan da kusanci ake biyo ya kamata ya masa sallah shine al-Husain din al-Husayn kuma a lokacin akwai sabon manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi a lokacin a wajen amma dai al-Husayn bai ce da wani a cikin su wanda idan ilimi ne an san sun fon shi Sa'id ibn al-As bai ce musu wuce su masa sallah ba sai ya ce wa shi wannan Sa'id ibn al-As ya wuce wa dan uwansa sallah yace wallahi da badan na san wannan wucewar da zaka kai wa dan uwana sallah shine sunnan manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ba da ban gabatar da kai wa dan uwana sallah ba me dalili sai yace wa sa'idun amirun ala al-madina yawma idin saboda shi sa'id bin al-as a lokacin shine shugaban garin madina shine gwamnatin madina ko shine sarkin madina Allah ya sa an fahimta yawa to kun ga haka al'amarin yake kun ga tsakanin sayyidina husaini da sa'id bin al-as ba a ji to kwata kwata me yasa saboda shi sa'id bin al-as dan bangaren muawiya ne shi kuma al-husaini kowa san dama yana bangaren wane ne mahaifinsa sayyidina ali haka ne wanda an san cewa kuma akwai rashin jituwa tsakanin sayyidina ali da muawiya to amma duk da haka duk da wannan rashin jituwar ta su tunda ya san cewa sunnar kakansa ce tsira da aminci su bata a gare shi sai fifita sunnar kakansa sama da san zuciyarsa ina fatan fahimci wannan fikihu saboda haka sai ya ce ya shiga yawa dan uwan sallah tare da cewa akwai abin da yake tsakanin su yana ture shi yana cewa shiga kai masa sallah wallahi da ba dan sunna ba shi baka isa kai wa dan uwana sallah ba kun ga zai faɗa zai kuma amma an gabatar da sunna to abin da ya kamata kenan ba ruwanka da rige maka da wani idan abin na addinin musulunci yazo wanda yake sunna ne ka gabatar da shi dan wani shi ya yadda ma ya daki sunna ya keta inda suna rigima da wani da yawa daga cikin muna da irin wannan abin idan kuna rigima da wani to ka yadda kai wani abu dan ka saba wa sunna annabi tsira da abin sai ta gare shi dan wancan wanda kuke rigima da shi ya ji haushi kai kan yadda ka ba shi haushi babu abin da ya shafi ka da rigima karshe rigima ko can ku zabu ta yi a gefe ba wanda zai hana ku amma abin da ya shafi sunna a gabatar da ita shine abin da yake daidai to gashi nan kabe da makaranta yace wa kana bainahum shay'un ya kasance a tsakanin sa'id ibn al-az da al-husaini akwai wani abu ma'ana akwai wancan rashin jituwa da na ga yamu akhrajahu al-hakim imam al-hakim ya fitar da wannan hadisi wal baihaqi da imam al-baihaqi وزاد في آخره إمام البيهقي أسكن تاثر واير يكارا لتشيوا فقال أبو هريرة كنجبا أبو هريرة فينا وزن زائي سلا كنجا أسكن سابي ما كنسو سنتري أبو هريرة سنتري أبو هريرة أولادك أسكنسو ما أنا سنسن يدى أبو هريرة ببما لميني بما وي أسكن تابي أيبا أسكن سابي سو كنسن يدى أبو هريرة ببما لميني أما ينا وزن باقباتة دي شي سلا بشيوانا سعيد بن الأسد انقشنا ما ليتش أسله رؤيتون yaga annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi qubiban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lahu tis'u sinin manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya bar duniya yana dan shekara 9 kawai shi wannan wanda aka ce wuce yawa alasan din sallah shekara 6 lokacin da annabi ya bar duniya amma da yaga annabi wa kana haliman wa quran yace ya kasance mutum ne mai juriya da kuma hakuri wa min ashrafi quraish yana daya daga cikin kuma manyan quraishawa وهو احد الذين كتبوا المصحف لعثمان yana daya daga cikin mutanen da sayyidina Usman yasa suka rubuta masa musafi kun san lokacin sayyidina Usman aka tattar musafi ko to shi wannan mutum yana daya daga cikin wanda suka rubuta wannan musafi din wa kana istamalahu ala al-kufa sayyidina Usman ya dora shi a garin Iraki a matsayin gwamna a garin Kufa kenan wa ghazabin nasi Tabarstan sannan ya jagoranci mutane an yaki garin Tabarstan wasta'malahu muawiyatu ala al-madinati sannan Muawiya Abu Sufyan ya dora shi gwamna a garin Madina shine lokacin da aka yi wannan mutuwar yana gwamna a garin Madina mata fi qasrihi bil arsa ala thalathati amyal min al Madina ya rasu a wani wajen da ake ce masa al arsa wanda mil uku ne tsakanin wajen da shiga garin Madina a shekara ta 58 bayan hijira wadu fi nabil baqi' an binne shi a makabarar ta baqiyat al gharqat to kun ga dududu wannan idan maza a ce sahabi ne to yana daya daga cikin yaran sahabbai annabi ya mutu tsira da aminci su tabbata a gare shi shekara sana a duniya tara kawai to a lokacin kuma akwai sai Abdullahi dan Umar sai Abdullahi dan Abbas sai Abu Huraira duk suna nan a raye Hasani ma Abu Huraira yana nan amma ba a ce ya shiga yi sallah ba saboda me saboda komai ana kokari abu sunna ne na annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi a gabatar da wanda ya gabata a gabatar da shi shine abin da ya kamata fa qala Abu Huraira lokacin da za a binne Husayn al-Hasan sai Abu Hurairah yake cewa atunaffisuna 'ala ibn nabiyyikum bi turbatin tadfinunahu fiha wa qad sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu man ahabbahuma faqad ahabbani wa man abghadahuma faqad abghadani Abu Hurairah yake cewa yanzu ranku yayi muku dadi ranku zai muku dadi bi turbatin tadfinunahu da ƙasa da kuke kokarin binne jikan annabi a cikin ta yanzu abin da zai muku dadi ku samu jikan annabi ku sashi a cikin ƙasa ku rufe shi zai muku dadi haka yace wa qad sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yace wallahi naji annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yana cewa game da shi da dan uwansa al-Husayn me yake cewa man ahabbahuma wanda duk yake son su faqad ahabbani to ni annabi yaso wa man abghadahuma wanda ko duk yake kin Husayn da al-Hasan faqad abghadani ni yake ki ina ba ta fahimta Abu Hurairah yace naji annabi ya faɗa haka duk wanda yaso al-Hasan da al-Husayn ni yaso wanda kuma yake kin su ni yake to kun ga al-Hasan da al-Husayn wannan hadisin Abu Hurairah wanda ɗan Shi'a suke zagi shine rayuto shi wanda yake falalawa al-Hasan da al-Husayn saboda haka babu wanda suke son al-Hasan da al-Husayn so na gaskiya kamar al-Sunnah Ahlus Sunnah kuma na farko su ne sabon annabi tsira da aminci su bata a gare shi da tabi'i da tabi'ut tabi'in saboda haka su ɗan Shi'a abinda suke dauka cewa duk wanda yake son al-Hasan da al-Husayn da sayyidina Ali da iyalan gidan annabi tsira da aminci su bata a gare shi to dole ne kasance baya son sahabbai haka nan duk mutumin da yake son sahabbai to dole ne kasance baya son ahlul bait suka ce abuwa ne guda biyu da ba za su yi ba saboda haka duk wanda yake ikirarin shi Ahlus Sunnah ne abinda kawai ɗan Shi'a suke kallon sa baya son ahlul bait maƙiyin sayyidina Ali ne kai dukkanin mu na maƙiya sayyidina Ali ne maƙiya na Fatima maƙiya al-Hasan da Husayn abinda suke dauka kin su da mun sanya da su sun bar ranta daga sabai babu ranta da sabai sun kafarta su sun zage sun tsine musu albarka sun ce babu su
dama su sun yadda da haka to shi samu wasu ke so dole sai sun lanke amana duk mutumin da yake san sabaiwa baya san ahlul bait wanda babu wanda suka fi san ahlul bait so na gaskiya na hakika kamar ahlus sunna dukkanin hadisan nan galibi ya gangaro daga wajen ahlus sunna saboda haka al-hasan da al-husaini annabi zira da aminci tabbata a gare shi game da makaranta yana san su kuma yana ridita su wannan abin da Abu Hurairah yake nufi a nan wajen ba abin da yake nufi an yi kuskure da aka sashi a cikin ƙasa ba amma jimantawa ne da jajantawa da bakin cikin rawa da sayyidina al-hasan daman duk mutum karshen sa idan ya mutu ina ne kabari ba haka bane thumma amatahu fa aqbarahu ba haka bane sannan idan mutum ya mutu sai a yi me sai a ji abin da ya shi a kabari kowa shine karshen sa hakan to amma yana bakin ciki ne na rawa da al-hasan shine yake ga musu cewa yanzu ku je daɗi ku je ku samu ku haka ƙasa ku sashi a ciki ku rufe amma daman dole inda za a sashi kenan nan ne cikin ƙasa Allah ya samu dace wannan hadisi wa akhrajahu ahmad aiban bi hadha ziyada walakinahu lam yasuq qissata taqdim sa'id lis-salat imam ahmad bai koro qissar gabatar da sa'id ibn al-aas da shi al-husayn yayi cewa ya shiga ya dan uwan sallah ba wa inda ma ashara ilaha bi qawli sai dai yayi isharar zuwa ga qissar ne kawai yace fa zakara al-qissa sai ambaci qissar thumma qala al-hakim sanan imam al-hakim an-nisaburi yace sahihul isnadi wa wafaqahu adh-dhahabi wannan hadisi hadisin sa sahih abin nan isnadin sa ingantacce ne imam adh-dhahabi kuma ya dace da shi akan haka wal hadithu awradahu al-haythami fil majma' imam al-haythami ya rawaito wannan hadisi ya koro shi a cikin littafin sa majma'u az-zawaid bi tamamihi yadda yake a cikin gaba ɗayan sa ma'a ziyada tare da ƙarin da yake ciki thumma qala sannan ban ya rawaito sai imam al-haythami yace rawahu at-tabarani fil kabir wal bazzar wa rijaluhu muwaffaquna imam at-tabarani ya rawaito shi a cikin littafin sa majma' abannan al-kabir nashi wal bazzar da imam al-bazzar wa rijaluhu muwaffaquna yace mazajin hadisin dukkanin su amintattu ne malama hadisi sun amintar da su wa zahul hafiz bit talkhis ibn hajar al-asqalani ya jingina hadisin a cikin littafin sa mai suna talkhis al-habir ilayhima izuwa ga at-tabarani da al-bazzar maqawunan ma al-bayhaqi shi kuma tasa sai ya ƙara hadda imam al-bayhaqi shi ma ya fitar da shi wa qala yace fihi salim bin abi hafsa a cikin isnadin hadisin akwai mutumin da ake ce masa salim din abi hafsa da'ifun wanda mai rauni ne inji ibn hajar al-asqalani lakin rawahu an-nasa'i sai dai kuma imam an-nasa'i ya rawaito shi wa ibn majah da ibn majah min wajhin akhar to ta fuskar daban ba ta wacce fuskar da ibn hajar ya da afata ba an abi hazim bin hawhi daga abi hazim da makamancin lafazin wannan hadisin wa qala ibn al-mundhir yace fil awsat laysa fil babi a'la minhu a cikin babin da yake bayani game da gabatar da mutum ko kuma gabatar da shugaba yayi sallah ga wanda ya rasu babu hadisin da yake mafi daukaka kamar wannan hadisin da muka kawo a sama li anna janazatul hasan ne saboda janazar sallar da aka yi wa al-hasan bin ali hadaraha jama'atun kafiratun min as-sahaba mutane da yawa daga cikin sahabbai sun halicce ta wa ghairuhum da wasu su ma daga cikin waɗanda ba sahabbai ba qultu mala albani ce sai nace hadha kalamul hafiz wa fi ba'dhi nadrun tarahu fil hashiya wannan zancan da muka ambata yanzu zance ne da ibn hajar ya kawo shi a cikin littafin sa talkhisul habir yace sai dai a cikin wannan zancen da ibn hajar ya faɗa akwai abun duba ma'ana akwai nazari yace zaka ga abin da nake nufi a ƙasa a hashiya to anan zamu dakata insha Allah ta'ala sati na gaba zamu tashi a mas'ala ta gaba shine idan ba a samu shugaba ba wanda ya halicci gawar mamaci to ya kamata ya shiga masallah nan ne zamu tashi insha Allah ta'ala Allah subhanahu wata'ala ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya bamu ladan gaba daya kuskure da muka yi kuma Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh